daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare, assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an samu barkewar cutar kwalara a yankin Bela da ke jihar Dosso, lamarin da ya halaka mutane 6. To ko waɗannan matakai kuma muke ɗauka domin daƙile yaɗuwar cutar?
An yi rumfa da killace masu ɗauke da wannan cutar, haka ma duk inda wata mashayar ruwa take tare da tallafin ofishin ministan da ke kula da harkokin ruwa an sa magunguna.
Idan muka leƙa kudu maso yammacin Najeriya, yanzu ne 'yan sandan wata jiha ce a yankin ta kama wani gungun masu aikata manyan laifuka. To kamar kowace ranar Juma'a, yau fili ya buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka shafe ku, kamar na zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya da sauransu. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare, barkanmu da warhaka. Wakilan kasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. A ranar Alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi zaɓe kan tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da ƙarfin nukiliya. Beatrice Payne, babban daraktan yankuwar ƙasa da ƙasa ta yin watsi da makaman nukiliya, ya ce wannan alkawari ba zai kawar da makaman nukiliya dare ɗaya ba, amma zai kafa hanya mai ƙarfi da za ta haifar da tsayayyar doka ta ƙasa da ƙasa, tsangwamar makaman nukiliya da za ta sa ƙasashen da suke da makaman su yi watsi da su. Payne ya ƙara da cewa wannan ƙuri'ar ta kafa tarihi, duk da dai zai yi wahala ƙasashen su daina amfani da makamashinsu na nukiliya. Ƙasashen da suka gabatar da maƙalar da ba a ƙare ta ba sun haɗa da Austria, Brazil, Ireland, Nigeria da Mexico da kuma Afirka ta Kudu. Ƙasashe 123 ne suka saka mata hannu, yayin da 38 suka ƙi, sai kuma 6 da basu da matsaya. Lokacin ƙasashen da suke da ƙarfin makamin nukiliya sun kada ƙuri'ar naki.
A takarar majalisun dokoki a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu a kan jam'iyyar Democrat, wato na yiwuwar cewa Hillary za ta wato lashe zaben shugaban ƙasar da za a yi, kasancewa Donald Trump yana samun koma baya ƙuri'un neman jin ra'ayi. 'Yan jam'iyyar Republican da suke takarar majalisun dokoki sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin katin da za su zaɓi Clinton a matsayin shugaban ƙasa, a yayin da su kuma 'yan jam'iyyar Democrat suke cewa Clinton tana buƙatar abokanai da za ta haɗa kai da su a majalisar tarayya domin aiwatar da burinta. A zazzafar takarar majalisa da ake a lardin Minnesota, Stewart Mills, ɗan jam'iyyar Republican, ya saduda da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyarsa na ba zai yi wato nasara ba a ranar 8 ga watan Nuwamba, amma ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan damar ta tallan kamfe da ya yi a talabijin dangane da abokin hamayyarsa na Democrat Rick Nolan.
To, labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. A wani waje da ba a bayyana ba, wani gida mai ɗakuna guda uku a garin Nogins da ke wajen Moscow, yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci. Malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Haɗaka ce ta 'yan Siriya da 'yan Rasha da kuma Rashawa 'yan asalin Siriya. Akasarin iyalai 'yan Siriya da suke a wannan makarantar sun bar Aleppo ne tun kafin Rasha ta shiga kai hare-haren bama-bamai a can. Kafin Rasha ta fara kai hare-hare ta sararin samaniya don taimakawa shugaban ƙasa Bashar al-Assad, mafiya yawan 'yan Siriyan sun tare a Rasha, ganin yadda alaƙa da 'yan uwantakar da ta daɗe a tsakanin Damascus da Moscow ta haifar da hakan. Duk da yaƙi da ake yi, jami'an Rasha sun baiwa 'yan gudun hijirar na Siriya biyu kacal damar zama, inda suka bar dubunnan 'yan gudun hijira a matakin wucin gadi wanda ya haɗa da yara ƙanana.
'Yan sanda sun harba wani magajin gari a ƙasar Philippines wanda shugaban ƙasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaƙa da haramtaccen hanyar sayar da miyagun ƙwayoyi. A wata fafatawa da bindigogi da ta faru tsakaninsu a yau Juma'a, magajin garin na Datiswi Amfatuwan mai suna Samsudin Dimakun tare da wasu mutane tare ne ƴan sanda suka kashe a fafatawar da suka yi da su. Kafofin yaɗa labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin ƴan sandan a wani shingen bincike da aka fa a hanyar garin Makilala dake arewacin yankin Kutubato. Shugaban ƴan sanda na yankin Sufurtan da Romeo Galgo ya ce wannan yaki da miyagun ƙwayoyi ne na hakika, amma mutanen ne suka fara harbin su. Duterte ya ce wato zaben shugaban ƙasa a farkon wannan shekarar ne ya kuma alƙawarin zai yaki da masu safaran miyagun ƙwayoyi da kuma bata gari. ƴan sanda Philippines da kuma ƴan ƙato da gora sun kashe kusan mutane 3,600 akan amfani da ƙwayoyi ko kuma sayar da su tun daga lokacin da Duterte ya wuce daga mulki a ƙarshen watan Yuni. To labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda a yankin garin Bella dake jihar Dosu aka samu barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane. Ga Haruna Mambako da ƙarin bayani.
A garin Bella ne allobar cutar kwalara ta bullo a cikin jihar Dosu ta jamhuriyar Niger, kuma ministan kiwon lafiya Dr. Idi Iliasu mai nasara ya kai ziyara ta gani da idanu a wannan garin a ranar jiya tare da rakiyar gwamnan jihar Dosu, haka zalika da shugaban hukumar asibiti DRSP na jihar Dosu tare da masu tallafa ma kasar a wannan fanni kamar irin su UNICEF. Kuma a ƙarshen ziyarar ta ministan ya yi bitar halin da ake ciki game da wannan allobar ta cutar kwalara.
L'épidémie concerne surtout le centre de santé intégré de Bella. Le premier cas a été identifié au 13 octobre 2016.
Wannan allobar ta shahi asibitin Bella, mutum na farko da aka yi rajista an same shi a ranar 13 ga watan Oktoban shekara 2016, daga nan sai kura tallafa har zuwa 20 ga watan Oktoba din.
Ya ve une relative accalmie jusqu'à la date du 20 octobre 2016.
To daga 20 ga wannan watan aka so masamun masu dauke da cutar kwalara a Bella, inda aka yi rajistan mutane 20 tare da rasa ran mutane 3, kuma an ci gaba da duba waɗanda ake tuhumta dauke da cutar kana a hakikance cewa suna dauke da ita. Minista Dr. Idi Iliasu mai nasara ya ci gaba da cewa a Bella ta biyu an yi rumfa da killace masu dauke da wannan cutar, haka ma duk inda wata mashayar ruwa take tare da tallafin ofishin ministan da ke kula da harkokin ruwa an sa magunguna domin kashe dukkan wasu ƙwayoyi wanda ke iya haddasa cigaban allobar. Anan mutane 23 ne suka kamu da cutar, a yanda 6 suka riga mu a gidan gaskiya a cikin karkara. Wannan ko kamin babbar cibiyar bincike ta ƙasa ciya da Laboratoire National ta asibitoci ta tabbatar da ƙwaron kolera mai suna Ogawa an ne ke cikin wannan allobar, inji Minista Dr. Idi Iliasu mai nasara.
Confirmation de la souche Ogawa 1 par le Laboratoire National d'Expertise Biologique en date du 25 octobre 2016.
Haruna Mambako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Dosun, jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To da muka leka kudu maso yammacin Najeriya, ko rundunar ƴan sandan jihar Oyo ce a yankin ta kama wani gungun masu aikata manyan laifuka. Ga Hassan Umar Tambuwal dauke da ƙarin bayani.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta kama kana ta gabatarwa taron manema labarai, wasu gaggan masu aikata laifuffuka da sun ka hada da masu fashi da makami, kisan mutane, satar mutane da dai sauransu. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Oyo Mr. Sam Adeguye ne ya gabatar da waɗanda ake zargin a gaban manema labarai a headquarters ƴan sanda dake unguwar Elele a cikin birnin Ibadan.
been able to cope because of your support, collaborative efforts of sister security agencies, the involvement of the traditional rulers, ethnic and religious leaders, and members of all the vigilante groups.
Commissioner Yan Sandan na jihar Oyo Sam Adeguyi yace sun sami nasarar kame masu laifuffukan ne game da haɗin kan wasu jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai har da ma yan sintiri na jihar Oyo. Commissioner Yan Sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa yan sanda haɗin kai domin su zakulo masu laifuffuka. Daya daga cikin masu laifuffukan nan take yace ya aikata laifin.
Okay, I stabbed him on the leg.
Shiko wanda ya sha da ƙar yayi ƙarin haske.
As I just got down from the vehicle, three boys surrounded me with pistols and they said hands off. So at the point they were able to get hold of me, bundled me inside the car and they drove off.
Yace matasa uku ne suka kewaye shi ko ne da bindiga karama da suka fitar da shi da a cikin motar sa, sai suka arce da motar sa.
Everybody come down, they shoot my son.
Ita ma wannan matar tace yan fashi da makami ne suka tare su, kace su fito a cikin mota nan take suka harbe danta. Ababen da an ka kama ga masu laifuffukan sun hada da bindigogi, harsasai, motoci, kudaden jabu na gida da na waje da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, to kamar kowace ranar Juma'a yau fili abu ɗaya yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka shafe ku, kamar na zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. Kafin mu buɗe layukan mu, mu shakata da wannan waka.
Adam Usman Wali Baban Mariya. Usman Adam Usman Wali Baban Adali. Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi mai ya sha ta
zama. Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi mai
ya inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada.
Wannan gaskiya ne shatan zamani,
amma inda shata ya fada shatan zamani. Dole a ce waka ya kekera, amma tun da shata ya fada shata na Halima. Dole a ce waka ya kekera. To ina yaro dan kankane makaranta, talele malai ya fada mani.
Me ya fada maka shatan zamani?
Ina yaro dan kankane makaranta.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kada manta ana tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka yanzu karfe 5 na yamma, saura minti 17, amma fa anan Washington DC kira mu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wane ne kallai?
To Mahabullado, kana tare da Rufai daga jihar Nasarawa ne.
To Mallam Rufai,
ina da zan fada a yau Juma'a da kuke ba mu dawa mu faɗi albarkacin bakin mu.
Na'am.
To yau badan marka da wannan rana ta musamman kan akan Halima Jimirau aiki. A wannan rana ta Juma'a muna mata fatan alheri a duk inda take.
Ina
ra'ayina na gode Muhammadu da fatan zaka tashi lafiya.
To mun gode kwarai Mallam Rufai. Bari mu ƙara wato muna ci gaba da kasancewa a jihar Nasarawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mahamud Lalo, barka da aiki.
Mallam Shafale, muna maka lale marhaba. Ai ina ce kai ne ka kira ma da farko.
Eh Mahamud Lalo, ai ka san dole mu samu ɗan yara masu aiki wanda za mu ba su aiki
ya gaba da yi. To muna jin ka Mallam Shafale, menene ra'ayinka yau?
Mahamud Lalo, wallahi akwai wani abun da yake dame mu a wannan ƙasa namu Najeriya, musamman maganan tsadar rayuwa. Dan kam a gaskiya akwai tsadar rayuwa a wannan ƙasa, dan kam aure yayi ta mutuwa a irin wannan lokaci.
Subhanallah.
Saboda haka muna son mu jawo hankalin gwamnati don Allah don Annabi abun yayi tsanani kuma duk abun da za a ce ka san ba a horo da yunwa.
Haka.
To dole ne gwamnati don Allah don Annabi ta duba ta sassauta ma talakawa namu na Najeriya. Na biyu kuma ga wani abun da yake faruwa don Allah a sa ido don musamman zaka ga matasa masu shekara 30 40 50 suna kama yara kanana ƴan mata tsawon shekara 5 suna musu fyaɗe. To don Allah don Annabi wannan muna roƙon gwamnati ta sa mana ido akan irin wannan lamari a sa doka mai tsanani da fatan za ku tashi lafiya kuma Allah ya sa mu gama da duniyar nan lafiya.
Amin.
Kai rufa mana asiri da abun da zamu ci musha.
To sai mu ce amin a Malam Shafale daga jihar Nasarawar Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Ka kira mun samu daga Maiduguri. Wane ne kan layi?
Daga Maiduguri.
Yawa muna jin ka.
Rai na shi ne abinda a ƙarfi yake mu'in Maiduguri wani mafajin darin sa. Ya shi
muna jin ka.
Hanyar maganda ana samu mutane suna don kama kifi ma an rufe ana tone kifin mutane kuma ga shi kasuwanni da
ina ga wanda ke kiranmu daga Maiduguri da Allah ko za ka sake kira don da ƙyan nake jin ka anan bari mu je jihar Yobe da ke makwabtaka da ku. Wane ne kan layi?
Yawa kana magana da Yalon daga nan garin Kasamu a ƙaramar hukumar jakuncin jihar Yobe.
To Malam muna tare da kai, menene ne ra'ayinka yau?
Ra'ayina yau ina gode wa wurin kada hukumar ta wani mutanen da muke arewa maso gabar Najeriya. Ƙaunar suke aka yi kaya mutum ya kuma ba shugaban ƙasa damar sa hannu a kan wannan hukuma ta ci gaba da taimaka mana.
To sai mu ce amin a Malawa daga jihar Yobe. Lambar da za a kira dai ita ce 202-205-6555. Yau layi a buɗe yake, ku kira ku bayyana abubuwan da suke cin muku tuwa ƙwarya. Waɗanda suka kama wato da zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya da sauransu. Ga kira mun samu daga Bauchi. Wane ne kan layi?
To sunana Mr. Godwin Isalehu daga Gadamewa, Mingi Local Government, Bauchi State.
To Mr. Godwin, muna maka lale marhaban da zuwa. Menene ra'ayinka?
To raina shi ne wannan kwamiti wanda shugaban kasa ya kafa na jaran wannan arewa. Ubangiji Allah ya taimake su, Allah ya sa masu jisirin Allah ne. Domin inda ya fi taimaka man bayan Allah, a ga inda ya ka rushe gunan su ji tausayinsu su gyara gunan. Duka mu yan kasa ne gaba daya, ko ba ka ba?
Haka ne.
Yawa Ubangiji Allah ya taimake su.
To sai mu ce amin a Malam Godwin daga jihar Bauchi. Bari mu je Kaduna. Wane ne a kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ka.
Kuma dalla. Sana Murtala kuma a kiran ku daga Kaduna ne a tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To ma dalla. Kullum ba zai wuce ni kira ni ma masu kasa addu'a ba. Idan kuma akwai wani dauroko da zamu yi sai mu saka a ciki. To abinda za mu roƙa shi ne cewa ina roƙa matsayina na direbar cewa na ji a hukumomi suna ta sanarwar cewa a ranar 1 ga wata na sabon shekara shi ne cewa za a sai na'urar nan da za a sa a mota na rage gudu. To lallai abu ne mai kyau, amma da fatan za su duba su ga halin tattalin arziki da ake ciki, kar a sa farashin da zai zamanto aiki kuma wani sai dai aje motan. Kuma kaga aiki zai ƙara raguwa ke na a cikin mutane. Su da fatan sun ji wannan roƙo na mu a tashi lafiya.
To Malam, mun gode Malam Murtala daga jihar Kaduna. Bari mu tsallaka zuwa Kamaru. Wane ne kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Are ana lafiya?
Lafiya kalau. Da wa muke magana?
Lamba ce kullum ina son yi kira yau na samu ta wuce.
Allah sarki, yau gashi kai sa'a ka samu. Wane ne ke magana?
Allah ina da ra'ayi.
auto waya ta shi ta katse da fatan zai sake kiran mu. Lambar da yadda za a kira ita ce 2022055655. Muna tattauna ne kan batutuwa da dama da suka shafe ku. Ga kiran mun samu daga Zamfara. Wane ne kallai?
Muhammadu Maiwada.
To Malam Muhammadu Maiwada, muna tare da kai.
Yawa, fatan ina son in kira ne saboda kamar mutane da ke ta magana shugaban kasa shi su gwamnoni ba, su ba ta su sun haba zaben su aka yi ba.
Eh, kamar wace irin magana suke yi?
Yawa, kamar cewa a ce shugaban kasa ya yi kaza, ya taimaka, ya yi kaza, ya yi kaza. Su gwamnoni ba a tambaye su a ce su yi kaza, su yi kaza. Su ba a roƙon su a ce su yi kaza, su yi kaza. Tunda sun haba zaben su aka yadda aka zaɓi shugaban kasa.
To da fatan waɗanda ya kamata su ji wannan ƙorafi, wannan magana ta faɗa kunnuwansu. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Hello.
Hello, muna tare da kai na jihar Yobe.
Yawa, kana magana da Usman Mai Gari daga Ingur local government.
To barka dai Malam Usman. Hello Usman, kana jin mu?
Ina jin ku. Yawa, jama'a.
Lafiya kalamuma, muna jin ka.
Madalla, na daɗe na tafa ma nima sai wa Allah ya taimake na kamo ku.
Allah sarki, to kai sa'an samun yau.
Allah ya karatar, Allah ya taimaka.
Amin, amin.
Yawa, ta lafiya.
To madalla, mun gode, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a kan layi? Auto, kamar layin na Kaduna ya katse shi ma.
Bismillah ta'ala wa barakatu.
Yau, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, Musa Garo ne daga Kaduna.
To alaikum salam malam. Muna jinka.
To mallalo, sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda daga kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jinka.
To alhamdulillah, ni abin da nake so janyo hankalin ƴan Najeriya, sai na dauka cewa idan wani abu ya samu musiba ta samu a rika tunanin ana dora shugaban kasa. Yanzu mutum ya rashin lafiya sai ka ji ya ce wai shugaban kasa Muhammadu Buhari. To saboda Allah, Buhari zai kawo maka cuta, ya kamata mu koma ga Allah. Wai talakawan Najeriya, mu koma ga Allah, mu ci gaba da shugabannin mu addu'a. Idan kai wa shugaba addu'a, idan Allah ya taimake ka sai ga ya ci gaba. Amma idan kai addu'a mara kyau ko ka zage shi ya lalace, to kai ne fa za ka lalace. To ya kamata mu riga taimakon mu. Da fatan za a tashi lafiya. Lalon, sunana Alhaji Musa Garo daga Kaduna, Najeriya. Na gode, ya tashi lafiya.
Mu ne da godiya Alhaji Musa Garo. Bari mu je jihar Ekiti. Wane ne a kan layi?
Alhaji Salisu Sage-Sage, ɗan Zamfara, mazaunin Ekiti, wanda ke Bungur local government a jihar Zamfara, amma yanzu ni mazaunin Ekiti state ne.
To muna jin ka Alhaji Salisu.
To ra'ayina dai, ana ta ba magana akan gwamnati ne wanda mutane ba su fahimci. Mu wanda muke ƴan arewa mun san halin da gwamnati take ciki, wanda mun san abin da gwamnati ta yi mana, kuma Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa Baba Buhari.
Kamar
America na
Alhaji Salisu, kamar menene ne gwamnatin ta muku? Alhaji Salisu,
nace
kamar me da menene kuka samu gwamnati ta muku?
Abinda gwamnati ta yi mana, zama lafiya kawai kaɗai da muka samu, domin da rana tsaka ni jihar Zamfara, ana zuwa da rana ana kashin mutane. Kadiji halin da mutanen Maiduguri da sauran wasu jihohi suke ciki, amma yanzu abubuwan nan an samu lafawa a gare su. Wannan kaɗai ya isa. Mimu gwamnatin Baba Buhari, godiya.
To mun gode Alhaji Salisu daga jihar Ekiti. Lambar dai da za a kira ita ce 2022055655. Muna tattauna ne dangane da batun yanayin zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya, ko kuma dai duk wani abu da kuke ganin za ku iya tsokaci a kai. Muna jiran ku sai kun kira.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Wasu ƴan kunar bakin wake sun hallaka mutane 61 sannan suka jikkata sama da mutane 100 a wata makarantar horar da kuratan ƴan sanda da ke kwatta a Pakistan. Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin ta'addanci akan makarantar horar da ɗaliban. Kana tana mika sakonta a ziyarta ga waɗanda suka jikkata da iyalinsu. A lokacin da aka kai harin, kuratan suna barci ne kuma ba sa dauke da makaman da za su mai da martani ga maharan. Ministan cikin gida a lardin Baluchistan, Safraz Bukti, ya ce an kashe mahara uku a harin na kwatta, sannan an kubutar da sama da kurata 260. Prime Minister Pakistan, Nawaz Sharif, shi ma ya yi Allah wadai da wannan hari da aka kai akan makarantar horar da ƴan sanda da ke kwatta, sannan ya yi kira ga hukumomin yankin da su zakulo waɗanda suka kitsa wannan aikin ta'assa cikin gaggawa. Kwatta wani yanki ne da ya sha fama da hare-hare cikin ƴan shekarun nan. Wani mummunan hari da aka kai a watan Agusta ya hallaka mutane 72, wanda kungiyar IS da Jama'atul Ahrar da suka bangare daga cikin Taliban suka dauki alhakin kaiwa, kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ƴan ta'adda. A shekarar 2006 an kashe ƴan sanda 6 a wasu munanan hare-haren bama-bamai da aka kai. Sannan a shekarar 2008 wani ɗan bindiga ya harba rokoki a wata makarantar horar da ƴan sanda. Cikin shekarun da suka gabata, ƴan ta'adda sun kai kaci makarantu a Pakistan, musamman waɗanda ke da alaka da jami'an tsaro. A shekarar 2014, kungiyar ƴan ta'adda mafi muni mai suna Tahriki Taliban ta kai wani hari akan makarantar ilmantar da yaran sojoji da ke arewa maso gabashin birnin Peshawar, inda suka halaka mutane 140, mafi yawansu yara ƙanana. Amurka na ci gaba da nuna goyon baya ga jama'a da gwamnatin Pakistan a wannan lokacin alhini. Amurka za ta ci gaba da aiki kafada da kafada da Pakistan da kuma sauran abokanan hulɗa da ke yankin domin kawar da ayyukan ta'addanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofi na gwamnatin ƙasar. Idan kuna da tsokacin da za ku yi, ku rubuta wasiƙa zuwa Editorials VOA Washington DC 2037 USA. Za kuma ku iya bayyana ra'ayinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a shafin sharhin VOA wato www.voanews.com/editorials.
Tare fatan za a mana afuwa mun katse daukan wayoyinku saboda kurewar lokaci, amma yanzu ga labari a takeice.
Wakilan kasashen mambobin Majalisar Dinkin Duniya sun kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. A ranar Alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a Majalisar Dinkin Duniya suka yi zaɓe akan tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan kasashen da ke da ƙarfin nukiliyar. A takarar majalisu da ake yi ta dokoki a Amurka, ƴan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu kan jam'iyyar Democrat, wato da yiwuwar Hillary Clinton ta zama shugabar ƙasa, kasancewar Donald Trump yana samun koma baya a ƙuri'ar neman ra'ayi. A wani waje da ba a bayyana ba, wani gida mai ɗakuna uku a garin Nogensk da ke wajen Moscow, yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci, malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Haɗaka ce ta 'yan Siriya da 'yan Rasha da kuma Rashawa 'yan asalin Siriya. Akasarin iyalai 'yan Siriya da suke a wannan makarantar sun bar Aleppo tun kafin Rasha ta shiga kai hare-haren bama-bamai a can. ‘Yan sanda sun harba wani magajin gari a ƙasar Philippines wanda shugaban ƙasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtacciyar hanyar saida miyagun ƙwayoyi a wata fafatawa da bindigogi da ta faru tsakaninsu a yau Juma'a. Magajin garin na Datu Sau Amputun mai suna Samsudin Dimakon tare da wasu mutane tara ne ‘yan sanda suka kashe a fafatawar da suka yi da su. Kafofin yaɗa labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin ‘yan sanda a wani shingen bincike da aka kafa a hanya a garin Makilala da ke arewacin yankin Cotabato. Shugaban ‘yan sanda na yankin Superintendent Romeo Galgo ya karami ya ce wannan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne na haƙiƙa, amma mutanen ne suka fara harbinsu. Duterte ya ci zaben shugabancin ƙasa a farkon wannan shekarar.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai Des ya haɗa mana shirin da kuma injiniyarmu Carl da ya daidaita mana sautuka. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.